jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun yi alƙawarin fara duba wani batu a jihar Bauchi inda ake zargin kamfanin Bauchi Furniture mallakar gwamnati da ke tsere kayayyakin ƙayyade cikin gida da makarantu da asibitoci da cewa ya sallama ma'aikatansa guda 101 ba tare da biyan su haƙoƙinsu da kimanin watanni 5 da suka gabata. Ma'aikatan da aka sallama tun farko sun ce suna bin bashin albashin watanni 16 wanda daga ciki aka ba su albashin wata 3 kacal. Tun farko dai tsohon gwamnan jihar Bauchi Malam Isa ya gudu ne ya saya wa gwamnatin jihar kamfanin daga hannun wani ɗan kasuwa da zimmar samar da aiki ga matasa da kuma samar wa gwamnati kuɗaɗen shiga. Wakilan ma'aikatan da aka sallama sun kawo kukansu wannan shiri na ciki da gaskiya, inda har muka yi shirin fara duba wannan batun a wannan makon. Bayan da muka sanar da cewa za mu fara duba wannan batun a wannan makon ne, wakilan ɓangaren da ake zargi suka tuntuɓe mu tare da sanar da mu cewa yanzu haka wannan batu yana gaban kotu, domin ɓangaren ma'aikatan da aka sallama ne suka kai batun kotu. To, domin sanin a shari'ance menene illar tattauna batun da ke gaban alƙali, hakan ya sa wakilin filin ciki da gaskiya Abdulwahab Muhammad ya nemi jin ta bakin wani lauya mai zaman kansa a Gombe, Barista Usman Baffa Darisu.
Abin da yake gaban alƙali da Turanci, ko in ce maka da Latin, a kalmar da aka aro daga Latin ana kiran su sub judice, wato ma'ana under the judge ko kuma before the judge, ma'ana yana ƙarƙashin alƙali ko kuma gaban alƙali. So dukkan abin da yake gaban alƙali an kai masa ne domin ya yi hukunci. To, abin da yake sub judice, wato abin da yake gaban alƙali, ba daidai ba ne su waɗanda maƙalayan guda biyu su dinga tattauna shi a wajen kotu. Kamar misali ta kafan yaɗa labarai, sai dai akwai limitation, wato ma'ana akwai iyaka. Duk abin da aka tattauna zai wuce ka faɗi me yasa ka zo gaban kotu, a'a ɗan abubuwan da aka yi yau mun zo kotu an ji shaidu kaza ko kuma mai kaza, ba a yadda da ka je ka yi maganganu da zai shafi ainihin abin da alƙali zai yi ba hukunci a kai, ma'ana ainihin abin da ya subject mata ɗin, ainihin abin da yake gaban alƙali, gundarin abin da yake gaban alƙali domin yin hukuncin. Bai halatta ba mutum ya je ya yi tattauna shi ko da a gidan rediyo ne, ko da a kafan watsa labaru ne, ko kuma ta wata hanya, ko da ta yanar gizo yanzu yadda ake da shi, ko kuma a haka ma a wurin mazauni haka, irin mai ake kira majalisa, mutum ya je kawai ya dinga tattaunawa, ai ina gaban kotu kuma alƙali na lallai zai bani hukunci, wannan kuskure ne, ba yadda a yi wannan ba. Dalili ko shi ne, idan mutum ya je yana tattauna wannan hukuman yin hakan shi ne zai iya shafan abin da alƙalin zai yi, ko a gan shi a matsayin cewa yana da sha'awa a cikin shari'ar, ko kuma ya nuna cewa shi alƙalin nan ma barazana ake masa. Domin maybe in ka zo kana tattaunawa ka ce abubuwan da muka gudanar muna ga dole ne alƙali ya bamu shari'a, dole ya bamu hukunci, idan bai bamu hukunci ba kuma bai mana daidai ba, kaga wannan kuskure ne. Ko kuma ka dinga cewa dole a baka hukunci, domin shari'a mace ne da ciki, ba wanda ya sa abin da za ta haifa. Isa ake so yayin da makaraya suke gaban kotu to su haƙura da tattauna a kan wannan abu, su bar alƙali ya hukuncinsa, ana ba shi bayan hukunci sa tattauna in ba su yi buƙatar yin afil ba. Domin abin da yake akwai a nan shi ne, da abin da aka fahimta shi ne, kotu ne guda biyu. Idan tattaunawa a waje da gidajen yatsa labarai, kotu ne ta ra'ayin jama'a, sannan wancan kuma kotu ne ta yanke hukunci, wanda duk abin da ta zartar hukunci ne. Amma gidan rediyo baya yanke hukunci, tattaunawa a gidan rediyo duk wanda zai faɗa maka ne yanda zai fitar da kansa, yanda ra'ayinsa ya shafa shi. To, domin haka, domin a guje wa buɗe barazana wa alƙali, ko kuma nuna shi a matsayin mai sha'awa a cikin shari'ar, ko kuma ɓata masa suna, sai sa ake gudun cewa kada a dinga tattauna shari'a da take ba alƙali. A wata shari'a da kotun ƙoli ta yi har ta yi wani tsokaci irin wannan da nake gaya maka, take cewa kotuna guda biyu ne, kotu ta gaban alƙali wanda yake yanke hukunci, da kuma kotu ta ra'ayin jama'a. Tace wanda ya zaɓi ya je kotu, to kuma ba zai zaɓi ya je shi kotun ra'ayin jama'a ba, yanda jama'a ne ya yanke hukunci, court of public opinion kenan. So duk wanda yake gaban kotu wanda za a yi ne neman a bashi hukunci ko kuma kada a bada wancan hukunci, yana neman kare kansa, to ba lallai ba shi kuma fa bai halatta je kotun neman ra'ayin jama'a, su kotun public opinion su yanke masa hukunci ba.
To, yanzu ayar misali, idan mutum ya kai kara gaban kotu ko kuma gaban alƙali, har an so mu sauraron karan nan ba a yanke hukunci ba sai kuma yaje a kafan labarai yene ne da bayyana wannan koke nasa alhali kuwa bukatun da ya gabatar a gaban kotu ba yanke hukunci ba ya matsayin doka ciki anan
to kaga wannan yayi idan dai har abin da zai yi da zai fada a wannan kadan fadan kafan yatsa labaran ya je ne fada abu wanda ya wuce mizani ma'ana ya wuce fadi cewa ya naje kotu ne ni wani saboda ina neman haƙƙi na zai fadi wani abu da zai shafi ainihin gundarin shari'a to wannan bai kamata ba kuma zai iya zama ma cin fuska a kotu wanda kotu tana iya yin hukunci a kansa domin akwai abin da muke kira contempt of court abu ka kawo alƙali bai hukunci ba kai ka fita kana magana to idan haka kake so sai mutun ya janye karansa kana ya je shi gidan radio ya fadi kokensa kamar yanda kuke yi na shirin kun nan na ciki da gaskiya domin bayan nan ma shugaban alƙalai na ƙasa gaba daya yayi jan kunne wa lauyoyi cewa su daina zuwa kafafen yaɗa labarai suna propaganda akan shari'u da suke gaban kotu domin hakan yana yin karan tsaye a ci gaba da shari'a
kamar sashe na 39 na kundin tsarin mulkin Najeriya ta ba wa ɗan ƙasa akan suna da dama su bayyana ra'ayinsu su faɗi akan game da wanzu abubuwa da suka lura da su ko kuma suke da ƙorafi a kai
ya bayyana freedom of expression shi yana da limitation yayin da akwai abubuwa da za ka zo ka faɗi ra'ayin bakinka a kai akwai kuma wanda ba ka faɗa ba idan da ra'ayinsa ya zaɓa ya bayyana kar ya je kotun sai ya tafi gidan radio ya ce ni fa an cuce ni an min kaza amma ma dama da ya zaɓa ya je kotu to kotu tana da ƙa'idojinta wanda kuma wannan ƙa'idojinta su ma iyaka ne ga damar da yake da shi na bayyana ra'ayin bakinsa domin dama ce aka ba shi ne ya ventilator abinsa a cikin wannan zai iya bata wa kotu suna kotu fa waje ne mai tsarki it's a sacred place yayinda ya kwanta kuma ne yake ba da hukuncinsa to yayinda ya zama da cewa kai ka zo kana ta bayanai gashi ya ga shi kuma ya zo ya samu mizanin haka ya kwamba kai kuma ka je ka zare ma ido har jama'a sun diwa wayo wayo menene to kaga kenan kana nema ka masa barazana ne dan yayi hukunci yana ka to yabo akwai limitation to section 39 da kai magana na freedom of expression yawa so ba kan komi bane ba kuma komi bane za a faɗa yana dama ya je ya ce shine a farko na maka shimfiɗa da cewa mutum na da daman ya je ya ce ina ƙara akan wani amma kada ya faɗi ainihin abin da ya shafi ainihin gundarin shari'a sai dai yayi bayaninsa dan bayani akan mu jama'a su fahimci me yake ƙara akan amma duk abin da ya shiga ainihin gundarin shari'a ba shi da dama.
To domin kaucewa yin karan tsaye ga wannan shari'a yasa zamu jingina wannan batu har sai an kammala shari'a. Sai a biyo mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad. Ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.